Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a sauraro assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 ko mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Da kuma shafin mu na Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu kai tsaye ta VOA Hausa da kan masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. To a yau ma 11 ga watan Mayu shekarar 2017 ita zamu yi. Shin me kuka sani game da cutar daji mai kama bakin mahaifa? Ai ku makaranta ce, don haka muna sauraron ku.
Ni dai ban da masaniya akan wannan tambaya ta ku, amma zan kasance da ku kamar kullun.
Cuta ce wacce bata cika kama mata masu karancin shekaru ba, sai wanda suka kai 35 da abin da ya sama.
Wallahi shirye-shiryen ku sun yi daidai da wannan lokacin, sai dai muna jiran masana kiwon lafiya su mana ƙarin bayani sosai.
Akwai masu bincike a ƙasashen mu na Afirka game da cutar sankara, to amma ya duk ƙarfin binciken su sai ya dangana da Turai kafin abin yayi tasiri.
Me yasa kake ganin a can ƙasashen mu ba a cika mai da hankali wajen tallafawa ire-iren ku, misali wajen gudanar da bincike da amfanin jama'a ba?
Gaskiya tabbas baraka kwatanta irin nane mai da hankali da sunan ƙasashen Turai suke ta wajen bangaren bincike, musamman da ya shafi sha'anin lafiya da kaman tsaro ba, kaman yadda muke.
To bayan mun ji wa'annan sakonni da kuma hirarraki, za kuma mu karanto abinda ya shafi wani ɗan ƙananan bincike da Maryam ta yi mana, sannan kuma za mu tattauna da likitar mata wato Bilkisu Koguna daga Abuja. A ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa. To kin da je abubuwan kusan mu ce to mun tabin kenan da za a jina abubuwan shirye-shiryen mu. To amma kafin sannan Maryam, akwai dan bincike da nace zamu dan ji wanda ya shafi cutar sankarau din nan,
ci
gaba da tafiya. Muhimman sakonni guda biyu da zamu gane daga ciki shine kamar yadda kika binciko mana, akalla mutuwar da ake samu ta kai
1,469. Yayi sauki dai ba kaman
ance, amma kin ga ya kamata a ce ya sauka sosai gaskiya, saboda a makonni kamar biyu da ya wuce mun yi maganan 800 da wani abu ne.
An ƙara samun da kamuwa da wani abu, amma bai yi kamar nan da
ya faru gaba. Kuma ƙasashen mu zaki ji dazu nake cewa abokan aiki nake cewa naji an dan yi shiru da magana, ya kamata a ci gaba da tunawa fa mutane kuma
yana nan fa bata tafi gaba daya ba.
Haka to yanzu bari mu ji wannan sako kafin mu lula cikin shirin.
Muna cikin wani yanayi na barkewar annobar ciwon sankarau, kuma yana da muhimmanci mutane su san yadda za su kare kansu. A saboda haka ga Professor kiwon lafiya na Balarabe Sani Garko.
Shi dai ciwon meningitis ciwo ne da wasu ƙwayoyin cuta suke kawowa, wanda yake yaduwa a mutane ta hanyar tari da su atishawa da kisin, wato haɗa baki da baki, ko kuma an ko cokali a ce wani ya shiga wani ko ɗan furo da ake shan ruwa, wani ya sha ya ba wani ya sha, ko toothbrush ko kuma taba, da ke wani masu yin taba sukan ba juna taba su sha. to hanyoyin da za a kare wannan annoba a kare mutane daga kamuwa daga shi shine na farko wanke hannuwa da kuma tsafta duk abin da mutum ya shiga ko ya shiga taron jama'a ko ya ci abinci ko ya fito daga banɗaki ko kuma wata kila ya yi cakudi da dabbobi to dole ya wanke hannun shi kwarai da gaske sannan kuma wanke hannun ya zama an yi shi sosai da sabulu sannan an gama a sa shi a kasan famfo ko wani ya zuba maka ruwa ka girgije hannun na biyu shine ana son mutum ya zama duk abin da zai ci ko zai sha ya zama nan nashi ne kar ya hada shi in ya dan gutsura ya ba wani wannan yana da muhimmanci a koya ma yara na uku shine ana son mutum ya zama cewa jikinsa garkuwar jikinsa tana da ƙarfi sai samun wasu motsa jiki isasshe ba ko mutum ya je ta gudu ba sannan kuma ya rika cin abinci wadatacce da ƴaƴan itace da su ganye da kuma watakila samun abinci mai tsafta ba wanda aka ce aka rage an jima ƙarfi ba ana so kuma mutum ya zama cewa in zai atishawa ko zai tari ya rufe bakinsa watakila ko da ɗan tawul ko ɗan hankici saboda kar wanda suke kusa da shi shaƙi abin da ya tari ina ganin aka bi waɗannan abubuwan insha Allah za a samu kariya daga wannan cuta wanda kuma suke da yara akwai allurar rigakafi da ake bayarwa ta shirin cutar sankarau Allah ya sa mu dace
Allah ya kare mu da lafiya
amen amen to kafin mu shiga cikin maganar cutar daji mai kama bakin mahaifa dan jin amsoshin ku da kuma tattaunawa da likita ga ƙarshen wata tattaunawa da abokin aikin mu Mahmud Lalu yayi da wani mai binciken kimiyyar magungunan cutar daji wato Mubarak Liman Bala da yazo nan Amerika
so da dama zaka ga ire-iren waɗannan bincike da masana ilimin kiyi a fannin haɗa magunguna da kare yaɗuwar cututtuka haka kuke gudanarwa zaka ga an tsallaka nahiyar mu ta Afirka ko kuma ƙasashe masu tasowa an zo nan ƙasa kamar Amurka duk da cewa ka ambaci cewa ta fi yawaita cututtuka kansa a nan kamar a can gida kun gabatar da irin waɗannan wannan bincike naka sakamakon shi koko dai a nan ka fara gabatarwa
ha wannan bincike na gabatar da shi a tarurruka da dama wanda muka yi a can gida kamar taro na kungiyar mu na biochemistry da muka yi a wani lokaci a Kalaba na gabatar da wannan abun na gabatar da shi a wani taro na kungiyar su Nigerian Nutrition Society da aka yi a Kaduna a wani lokaci kuma ma hasali bangare na bincike na da nake na digiri na uku da aka na gabatar da shi a matakai da dama na seminar da muke na university a nan Ibiu Zaria wanda so abu ne wanda muna kokarin matukar yada shi a can muna kuma matukar kokarin ganin cewa ya amfani mutanen mu wanda suke gida musamman wannan zuwa na Amerika su wannan kungiya ta American Association of Cancer Research bayan sun fahimci wannan bincike da rawar ta kana suka bani kaman award na travel dan na zo nan Amurka gabatar da wannan
kadaici na wayin aka nan ka zo ka kashe kusin ka baka zo ka
gabatar da wannan cike wanda
to wannan ya kawo ni ga tambaye da kana ga menene yasa a can kasa Najeriya da sauran yankunan mu na nahiyar Afirka ba cika mai da hankali ba wajen idan mutum ya dauko wani aiki da zai iya amfanar al'umma ai sauri a tallafa mai sai kaga yanzu gashi dai kamar da ka faɗa sun ga kai wannan bincike ne wata kila ka rubuta makala kai ko ka wallafa a wani waje suka yi maza maza suka dauko ka daga can Najeriya ka zo nan ka gabatar me yasa kake ganin a can kasashen mu ba a cika mai da hankali wajen tallafawa ire-iren ku misali wajen gudanar da bincike da amfanin jama'a ba
gaskiya tabbas baraka kwatanta irin nane mai da hankali da sunan kasashen turai suke ta wajen bangaren bincike musamman da ya shafi sha'anin lafiya da kamar tsaro ba kamar yadda muke muna sakaci sosai wajen mai da hankali zan iya cewa saboda maybe na ɗaya gwamnatocin mu akwai rashin gaskiya mai da hankali na gwamnatocin mu su masu fada a jiko masu ikon aiwatar da wani abu kamar su anan suna da irin irin matakai-matakai na grant irin da akan iya bawa manazarta masu bincike don su ci gaba da gudanar da binciken su su kuma mai da hankali akan wannan binciken manyan-manyan professors da doctors da suke university zaka ga suna samun irin wannan abun da haka suka mai da hankali su zage dantsi matuka gaya dan su ga cewa sun fito da wani abu da zai zama mafita wa al'umma kuma that is ba wai jira suke sai lokacin da abu ya zama ya ta'azzar ko ya zama matsala ba a'a sukan tara abu su fara mai shiri su fara bincike akan shi tun kafin ma yazo ya zama matsala sai lokacin da matsala za ta taso daman ana da an riga da an samar da maganin wannan sabanin abin da muke da shi a can gida duk da cewa ba za a ce kwata-kwata gwamnatin ba ta yi ba kaman akwai a matakan university akwai Tetfon wanda suna dan tana tallafawa suna dan ba da wasu grant wa su malamai jami'o'i wanda ake gudanar da bincike da sauransu amma dai magana gaskiya shine abubuwan wanda ba su taka kara sun karya ba saboda kudade ne wanda ba za su je ko ina ba a binciken da kake gudanarwa kuma shi abin da nake so mai sauraro ya sani shine bincike na kimiyya da fasaha abubuwa ne masu matukar dan karan tsada na daga su sinadaran da ake amfani da su da kuma su kayan aikin da ake amfani da yawanci ma mu a cikin gida aka ba mu da su wani sa'ilin wani binciken sai ko dai kai tattaki ka zo nan ture ka ka amma ko kuma ka kunshe ka turo ka biya a duba maka abin da kai so a duba maka tunna a mera maka da
sakamakon
ka waye da su to abubuwa ne masu matukar wahala kuma yawancin sinadaran abin zai baka mamaki ka kananan abubuwa kawai dan kada na gancin ka dala 500 dala 1000 wanda mu a cikin gida kudi ne muhimmi sosai wanda kuma su anan kuma dole in kana bukatar ka gudanar da irin wannan binciken dole kana neman irin wannan abubuwan amma dai magana ta gaskiya shine su abin da ya kai wayennan kasashe suka samu ci gaba musamman tarkar kiwon lafiya ba komai bane irin wannan bincike ne da suke gudanarwa akai-akai da kuma tallafi da goyen baya da gudunmuwa da suke samu daga gwamnatocin su kuma ba ma gwamnati ba su na haraka har masu hannu da shuni sukan taimaka sosai a wajen gudunmuwa yaka da sauransu wanda mu sabanin abin da zaka gani a can gida kenan
sannan bazan dan mai da kai baya kadan ita nau'in wato ita nau'in cutar kansa din nan da zaka ga kaman nau'i guda ce kala ɗaya ce to amma yanzu kusan zaka ji an ce kansar hanji kansar jini kansar kwakwalwa ya aka samu ire-iren waɗannan nau'uka haka a tattare da ita
wannan wato kansa ku tun da din can ma ba za a ce kaman nau'i ɗaya ba je sai dai a ce matakan da take bi take haifuwa kusan iri ɗaya ne amma kusan duk wani inda sassa na jikin dan adam
misali kaman a can gida zaka ga ana yin cewa kansar mama
daji
yawa ciwon daji na mama an fi alakanta shi kaman a can
gaskiya kan kaman mu a can gida abin da muka fi tunani in aka yi magana kansa ko sankara shine abin da muka gani da idanmu kaman shi na maman ko kuma a jikin mutum ya ga yayi kaman wani gambo da yake warkewa aka dade ana magani yawanci a gida ban mu fahimci cewa akwai kansa da yawa suke faruwa a cikin jiki bane wanda ba wai za su bayyana a waje ba kaman na kwakwalwan da kake magana kaman ita na wannan hanji kaman na hanta kaman na huhu yawa kaman na ita mahaifa duka wayannan abubuwa ne kaman ita a cikin mata mu a can Africa kansan da suka fi yawaita kin na mama da na mahaifa shine kansu da suka fi yawaita yawa su kuma maza kaman na mafitsara da sauransu so abubuwa ne wanda suna nan kusan duka wani sai sassa na jikin dan adam yana iya kamuwa da cutar kansa amma hasali abin da yake faruwa in kansa a magana ne wanda yake zuwa down zuwa irin ita kwayar halitta na kaman DNA
inda Allah ya jigidar
kwayar halitta da ake kira kaman DNA su akwai yanayin da Allah ya halicce su inda wani a daura suke kuma tsarin daurin su yana nan ne yadda yake to kuma abu ne wanda kullun ake haifan wasu wa'anda kuma ake da su suna mutuwa to a yayin da ake kokarin haifan wasu akan samu kuskure a wajen wannan dauran da suke da shi to amma a yadda Allah ya halicci dan adam da yanayin wannan kuskuren ya samu akwai kuma abin da yake gaggara su ya maida su daidai kamar a mataki na karshe na synthesis in DNA din to a yayin da aka sami matsala na irin waɗannan kurakuran ba a gyara su ba suka wuce to shine ake kira mutation ya samu aye to idan kuma mutation din ne tafi ya kara sarrafa wasu DNA da kara haifa buga wasu abin to ya zama sai zama ya zama permanent mutation a jikin Adam yo to duk da haka ba wai mutation permanent mutation yana faruwa sosai a cikin DNA kuma abu ne wanda ana ganin shi a koda yaushe a jikin dan amma akwai su kaman genes wasu yanki na shi wannan jikinar wanda suke controlling din da ake kira oncogenes da tumor suppressor genes wanda su suke controlling yanda su ita kwayar halittar ta cell take girma take rayuwa take wurin ita kwayar halitta ta cell da Allah ya halicce ta kullun tana in an halicce ta kamar yadda dan Allah yake da lokacin da ita ma akwai lokacin da take rayuwa ta mutu to su waɗannan su yadda take girma da yanayin za ta rayu da yanayin da za ta mutu to idan aka samu kuskure a wannan particular nan genes to sai ya zama na ita wannan cell din ta ki mutuwa ko kuma tana girma ba yadda ainihi aka tsara ta girma ba so sai girman ta zama ya bambanta da girman da sauran ɗan uwan da suke ko kuma mutuwar ta zama ya bambanta da mutuwar da sauran yadda suke to wannan haibin shine ke haifar da matsala na kansa to saboda abin yana daga wannan mataki na ƙarshe na kaman halitta inda yake da matsala yake kuma da wahalar shawo kai kenan kuma a lokacin da ta ta'azzara ta girma ta abin nan wannan suna iya fashewa to in suka fashe kuma sai su watsa irin wannan DNA din mai matsalan shi ake kira metastasis sai ji kuma ya ƙara yaɗuwa a wasu sassa na jiki wanda a wannan matakin da kansa tana da matukar wahalar a shawo kai
aikin ka ya ta'allaka ne akan bincike a gano wani magani ko kuma rigakafi ga wata cuta tana kuma da mataki ita wannan cuta ta kansa ko cutar daji kamar akwai wani lokaci da mutum zai iya zuwa ya je a gwada shi a gani ko yana da alamun wannan cuta har ya dauki matakin gaggawa ko ku dai ita ba a iya mata irin wannan kamar da ake masa wannan cuta
Ya Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
To mun gode Muhammad da Mubarak a wannan tattaunawa ta bincike akan kansa in Allah so muka samu lokaci zamu ƙara samu ku saboda tana ta tsawo sosai Maryamu To yanzu bari mu je mun tambaye ku shafin mu na Facebook da Twitter cewa me kuka sani game da cutar sankara wanda take kama bakin mahaifa ga shi abin da kuka ce mana
Sakon farko daga Yakubu Muhammad yace yau da gobe ai ku makaranta ce don haka muna sauraron ku don mu karu dan dai na san sunan amma ba abinda na sani game da ita muna sauraron ku
sai Edward Mallo yace ba wani abu sosai ba ko da yake na san cewa takan hallaka uwaye mata dake fama da ita domin an ce ba ta da magani sananne Allah ya sauka wa masu fama da ita amin
Sai Abubakar Sadiq Belal yace yau da gobe ni dai abinda na sani a game da wannan cutar na cervical cancer a turanci ita ce yana hana mutun jin dadi da kuma ayyukan yau da kullum to amma muna buƙatar ƙarin bayani daga wajen ku da kuma masana fannin kiwon lafiya
Sai Zainab Musa mai addu'a tace salamu yau da gobe ni dai ban da masaniya akan wannan tambaya ta ku amma zan kasance da ku kamar kullun ina muku fatan alheri Maryam Safinatu da Usman Allah ya saka muku da mafificin alheri amin ku tashi lafiya
Sai H Farawa Isa yace cuta ce wacce bata cika kama mata masu karancin shekaru ba sai wanda suka kai 35 da abin da ya sama takan sa su zubar da jini daga gaban su
Sai Dahira Badamasi Bulkaciwa yace yau da gobe lalle filin naku na masana ne wato likitoci to amma hakan ba zai hana mu tsokaci ba duba da yadda lamarin kullun ke sake kazanta musamman a yankuna na karkara don haka abin yake ci mana tuwa kwariya Allah dai ya sauka amin a tashi lafiya
Sai Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa yace salamu yau da gobe a gaskiya cutar daji babbar cuta ce wanda ke addabar al'umma daban-daban sai dai babban abin da ke haifar da ita sune kamar haka na daya rashin tsafta na biyu shan maganin gargajiya barkatai da dai sauransu da fatan za ku tashi lafiya
Sai Fatima Musa Wada da Aisha Musa Wada barkin ladi suka ce assalamu alaikum yau da gobe
wallahi a daidai wannan lokaci da ake ta fama da wannan cutar ta sankarau. Wallahi shirye-shiryen ku sun yi daidai da wannan lokacin, sai dai muna jiran masana kiwon lafiya su mana ƙarin bayani sosai.
Mu dai mun san cutar kansa musamman na bakin mahaifa wata cuta ce wadda take wahal da mata. Muna fatan ƴan uwan mu mata za su ci gaba da daukan shawaran likitoci domin kaucewa kamuwa da wannan cuta ta kansa.
Suleiman Bajoga yace assalamu alaikum yau da gobe. Cutar daji ko cutar kansar mahaifa cuta ce mai illa ga iyayen mu mata ko in ce mai kisa. Gani yadda ita wannan cuta ke saurin kisa, amma zan kasance da ku don ƙara jin yadda likita zai ƙara mana sani kan wannan cuta ta kansa. Nagode.
To sakonnin wasun ku kenan da kuka amsa tambayar da muka muku na abin da kuka sani game da wannan cuta. To abin da ya kamata dai mutane su gane kafin mu je ga likita shine wannan cuta ta sankarar da take kama bakin mahaifar mata ita ce ta biyu a rukunin cututtukan daji da suke kama mata tsakanin 15 in shekaru 15 zuwa 45 wanda kuma ita ta fi kashe su kaso na biyu, wato ita ce ta biyu kenan.
An ce a Najeriya mata 100,000 a kowace shekara sai na rasa rayuwarsu. Ai wannan cuta ce wadda ba a santa ba, tana kisa amma
ba a sani ba.
Turance ce silent killer.
Kwarai. Kisa mu ke kenan.
Kwarai. To yanzu muna tare da likitar mata Dr. Bilkisu Koguna daga asibitin fadar gwamnatin Najeriya da ke Abuja babban birnin tarayya.
Dr. Bilkisu barka da shigowa shirin yau da gobe.
Ya
barkanku
da suna nan lafiya.
Lafiya.
Hello sami da zuwa. Da farko bari mu miki godiya da amsa gayyata cikin gaggawa domin a taimaka wa al'umma. Mun gode. Yawa to menene da farko zaki ga mana menene wannan cuta ne ta sankara take kama bakin mahaifa?
Okay, to kamar cervical cancer dai a Hausance mukan ce mata kamar dajin bakin mahaifa. Shine kamar a samu abubuwan da suka gina jiki saboda wani abu da zai shiga cikinta. Yawanci akasari an samu wani virus mai suna human papilloma virus wanda yana da yawa kala-kala da yawa a duniya. Amma waɗanda suka fi kawo illa su ne wanda ake cewa na 16 da na 18 su suke kawo illa a cervix. Duk da akwai waɗansu ma kala-kalan da suka ɗan taɓa, amma masu wanda suka fi alaƙa da haddasar da gejin bakin mahaifa su ne na 18 da na 16. To idan suka shiga cikin jiki sai su jawo gaba ɗaya yanda yanayin girman cells na jikin mutum.
Kwayoyin halitta kenan.
Ta girma har ya zo ya fita daga misali da cikin fatar da ta rufe cikin jikin kuma sai ya illatar da mutum ya zama kansa. To shi ne abinda akan kira jejin bakin mahaifa.
To likita kuma
yana tare da banda wannan akwai alaƙoƙi da mutane yawanci suke yi in sun yi kuma yakan sa su zama za su iya samu wannan larura da kusa kamar su shan taba, su samun saduwa da wuri-wuri kafin shekara irin 17 din nan a samu saduwa da wuri, yawan haihuwa, shan ƙwayoyi na tsarin iyali sukan duk saka mutum ya zama ga da kuma irin talauci. Yanda yawanci a cikin talaka za a samu wasu yawanci za su ga suna zuwa su yi saduwa haka tabarkatai domin samun yanda suke ganin zai taimake su samu kuɗaɗen da za su wanzatar da rayuwarsu. So waɗannan saduwa barkatai ɗin ke sa a samu wannan ciwo shi da ke shi wannan virus ɗin kuma problem virus na ne shi ne ta hanyar saduwa.
To wannan cutar waɗanne alamomi yake da shi?
Yawa alamun shi wance kamar in ya kama mace za ka ga mace tana da ita ko kafin al'ada tana ganin jini na fito mata, ko idan an sadu tana ganin jini na fito mata, kuma tana jin ciwo kamar a wurin sai akwai zubar ruwa, ruwan da yake zuba na fiye misali za ki ga kamar magunya ma wani ruwan yana zuba yana wari. So su ne dai major abu kamar dai in ba ta nisa ba, in ta an yi sako kuma za a dafa mashin ya zo ya rasa jini gaba yana kumbura yana fitowa abuwa na ya kumbura ko har ya shiga ciki zai kama wurin fitsari a ga ana zubar da jini ta fitsari ko fitsarin ma ya ƙi fitowa in ya doda wurin fitsarin ko kuma ana yin fitsarin tare da jini ko har ya kai yana iya kawo wayoyin fitsari yana iya kawo wayoyin bayan gida dan zai iya ya girma har ya tafi taba bayan gida mutum zai zuba iya cin abinci ya rane ba komai har ma yanayin fitar daga cikin hayyacinsa
to da kwai shekaru da kwai shekarun da ake
dinga kafin amma kafin wannan likita da su Safinatu anan kafin wannan bari mu dan sake sake laluban layin ki likita dan kaman yana tangada kin ana ta ruwa ne anan kila shine da
ne ruwa mu ma
ake hukuma to mun kanko kenan to bari Juli ta sake laluban ki eh bari Juli ta sake laluban ki mu ga ko za mu samu eh to mun gode to Juli kan sai ta je ta lalibe likita mu ji ko za mu samu saboda kare zo muna
ba tana bayani ba tana bayani ba a jikin
to kin ga wannan abin kamar yadda ake mu kuka fara mana magana da Maryam
ta ce
kin ji maganar nan na cewa mutane ba su ga irin tsale-tsale zai a takarci
yawa abinda nake son yin magana kenan uta ta ce kamar talauci amma yanzu ai ba talauci ma ke sa kananan yara irin wannan abu ta ce farawa da wuri
tarbiya na daya daga cikin wasu abubuwa
yawa farawa da wuri kuma sai ta ce kamar talauci ya sa kamar to ai yanzu ba ma talauci
kuma da nake karantawa a nan Amurka kwanaki wannan rahoto ya fito da ke ci wannan kwayar virus din da HPV ake kiran shi ya yadu sosai inda wai akasarin matasa masu kashi da kashi 70 cikin 100 suna da wannan
kwayar likita mata ce suke haddasawa yana to bari mu je mun sake lalubar ta assalamu alaikum likita kina jin mu
wa alaikum assalam eh ina ji
to kin ga yanzu ya fi dan kyau wai dama ne mai rawani a jaki
to
to likita kin fara mana bayani shi wannan aka kamu da wannan kwayar virus na HPV din yana daukan wani lokaci kafin har ya zama wannan cutar kansa
ya zama kansa
wallahi yana daukan zai iya daukar daga rana daya zuwa shekaru barkatai
ya zauna a jiki
yanayin jikin mutum da garkuwar jikin mutum shi ya kansa shi ya abin nan sai kuma idan kana su shan taba din nan su saduwar barkatai din kuma da kowane irin mutane duk zai iya sawa nan da nan yayi illarsa
to likita kaman da kwai okay to ci gaba
yana ya dogara ga irin yanayin garkuwar jiki immunity din mutum kenan immunity din mutum yana da yawa yana da kyau ba kuma yayin irin rayuwa marar rashin tunani a wurin harkar saduwa so zai iya jikin garkuwar jikin za ta iya fitar da shi in kuma an samu matsala kamar akwai kuma su irin talauci a tare da mutum kin ga babu abinci mai kyau so duk zai iya nakusar da mutum kuma ya sa wannan virus din ya yi illa ga mutum da sauri so ba za a iya cewa exactly ga lokacin da zai iya ba ya dogara da kuma shi karfin shi virus din da kuma shi yanayin garkuwar jikin mutum da kuma irin halayya da mutum yake yi
to misali in aka zo bayan tunda mun ji menene yake haddasa ta yaya alamta yake daga shekaru to idan abin ya faru ma'ana mace ta gane cewa tana shi ko kuma a likitoci sun gaya mata cewa akwai wannan ciwo tare da mace ya za ta yi
to kamar irin
sannan ana magani a warke gaba da
yan uwa mata cewa ba a so ma ya kai ka ga cewa ciwon nan ya balla akwai wani gwaji da ake wanda aka ce mishi pap smear so pap smear din yana gano cutar nan tun kafin ta motsa ta tafi ta zama kansa kuma shi da an sani shi a wani yanayi a lokacin da bata zama kansa ba tana kuma zuwa kansa to ya fi za a samu nan da nan a samu waraka za a dan dauki kwa tokar da tira za a dan guga ne a duba a gani in a duba an gani in ya zama to akwai shi akwai ayyuka da za a iya yanke gurin ko a kone gurin ko a sa mishi kankara ko ya kone to wannan shi ne aka fito fakasta
to layin
da akwai stages da yawa
to kafin layin ya gama
mana
aikin gaba daya to bari a miki tambaya karshe ga Safinatu
likita kaman kin san zaki ga yawancin kansa ana cewa kaman sai da kwai shekaru haka ko irin an dan fara manyanta to naji wannan kin ce kaman da kananan shekaru ma ana iya samun
tar akwai rigakafi
shine rigakafin akwai rigakafin shi yanzu da aka samu a ita ana amfani da shi da kananan shekaru kamar ɗan shekara haka 20 da kuma yara aka yi musu
saboda a tare abu
an samu wata allurai da ake iya yin vaccination kenan again shi wannan human papilloma virus wanda zai hana
ayya likita lokaci
human papilloma virus a vaccine ne aka samu aka developing wanda kuma suna taimakawa
so mun gode lokaci mun gode kwarai da magana shi wannan shiri yanzu kan dole dan zamu sallama dake sai wani lokaci to Maryam
Maryam Bashir Bagaji
Safinatu Sodengi
sai kuma Julie Leather Grace wacce ita ce ta bada umarnin shirin da injiniyan mu Nayo Aidi Notiko sai kuma Jarmai Ibrahim kenan da ya hada mu a Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara ke fatan Allah ya sa mun karanta ga abubuwan da muke ji a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
dan wasan kwallo baka manta ba wasan kokowa baka manta ba wasan ne na motsa jike din kai subuta